Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dalol da kuma Niya murya Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio a Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa 'yan gudun hijira da ke sansanin Teachers Village a jihar Borno sun gudanar da zanga-zanga kan kuncin rayuwa. Sannan Sulaiman Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridin Ghana, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar na zargin cewa Koriya ta Arewa ta dukufa wajen daukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke yaba wa abin da ya kira matukar ci gaba a kokarin daidaitawarsu da Koriya ta Arewa, tare kuma da tsaye da ranar ganawa ta biyu da shugaban Koriya ta Arewa yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan makomar kasar. Ya kara da cewa a matsayin wani bangare na wani sabon salon diplomasiya ta urjanjan, muna ci gaba da dagewa wajen shimfiɗa matakan zaman lafiya a yankin ruwan Koriya. To amma shugaba Donald Trump ya ansa cewa akwai sauran aiki, sannan ya tsaida ranar kun 27 da 28 don ganawarsu ta gaba da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa a kasar Vietnam. Tuni fadar shugaban Koriya ta Kudu yayi maraba lale da wannan babban labarin. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba, suna masu jaddada cewa ana iya cima yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan makonni masu zuwa. Amma kuma sun ce akwai fa jan aiki a gaba. Kwamitin na jam'iyyu biyu da kuma ɓangarori biyu wanda aka ɗora ma alhakin tsara yadda za a inganta tsaron kan iyakar Amurka kafin wa'adin tafi da gwamnati ya cika ranar 15 ga watan Fabrairu sun gana a keɓe da manyan jami'an kwastam da na kare kan iyaka. Ganawar ta auku ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sake jaddada buƙatarsa ta kuɗin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai ma taso ba. Babu wani ɗan siyasa da ya kamata ya fuskanci haka. Wannan shi ake kira tozarta shugaban ƙasa. Wannan abin takaici ne kuma na illa ga ƙasarmu, a cewar Trump jiya Laraba bayan wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin wato bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa. Karfa Shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Mujar Amurka a nan birnin Washington DC. Kawayen Amurka sun yi lale marhaban tare kuma da yin kaffa-kaffa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin Dangnan na ƙasar Vietnam. Labarin wannan ganawar da za a yi shi ne labari mafi girma kan manufofin harkokin waje da ke kunshe cikin jawabin makomar ƙasar da shugaba Donald Trump ya yi shekaran jiya Talata. Ya ce tuntubar juna da Koriya ta Arewa wadda ta biyo bayan wata muhimmiyar ganawar da aka yi a Singapore a watan Yunin da ya gabata, wani babban ci gaba ne da gwamnatinsa ta cimma. Wani mai magana da yawun shugaban Koriya ta Arewa wato ta Kudu ya ce, muna fatan shugabannin biyu za su dau matakan wato cimma matsaya da kuma daidaituwa da ke baro-baro. Shugaban tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce akwai hujjar sa ran cewa gwamnatin rukun kwariya ta kasar za ta yi nasara. David Shearer ya ce bayan rattaba hannun da aka yi kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya, al'amura sun inganta matuƙa idan aka kwatanta da lokacin da mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar ya gudu daga Juba a shekara ta 2016. Shirar a shekarun jiya talata ya ce gwamnati na riko da wato na riƙe da wasu ƙarin yankuna, kuma akwai matuƙar aniya daga ɓangaren jama'a na ganin cewa an samu sauyi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Borno, Najeriya, inda za ku ji cewa 'yan gudun hijira akalla 35,000 da ke sansanin Teachers Village sun gudanar da zanga-zanga saboda rashin basu abinci a kan kari, zargin da hukumar agajin gaggawa ta jihar wato SEMA ta musanta. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton.
A ran 30 da ya gabata ne da ya wuce 'yan gudun hijira da aka ce adadin su ya kai 35,000 da kuma suke zungurne a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Teachers Village, suka yi zanga-zanga a cikin babban birnin Maiduguri inda har suka dinga rufe hanyoyi da ma yayi allunan 'yan siyasa sakamakon abin da suka kira rashin basu abinci akan lokaci. Sai dai hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA da haɗin gwiwar hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wato SEMA sun gudanar wani taron manema labarai da suka karya wata wannan batu na cewa wannan 'yan gudun hijira sun yi zanga-zanga ne sakamakon karancin abinci da ma jan hankalin 'yan jaridu, game da irin rahotannin da suka ce 'yan jaridu sun dinga wallafawa na zanga-zangan da 'yan gudun hijira suka gudanar da suka ce ba zai ta bangaren su ba. Hakan dai yasa na tambayi ɗaya daga cikin shugabannin hukumar samar da agajin gaggawa na ƙasan wato NEMA, kuma da Salisu Manga, wanda kuma aka ɗora alhakin raba abinci a waɗannan sansani, ko menene ya tsinda waɗannan mutanen yin zanga-zanga? Ga duk abin da ke cewa,
amma ina son sanar da ku da cewa ba saboda rashin abinci bane. Mun ba 'yan gudun hijira wanda suke Teachers Village Camp abinci ranar 15 ga watan 1. Labarin da muka samu akwai ICRC sun je wai suna registration na IDPs din da suke a nan camp din. To lokacin da suke yi din shine wasu bulamomi na IDPs din suka lura da cewa akwai mutane waɗanda suka zo daga gari suna sa ana musu registration wanda ba su bane, su ba IDPs bane. Sai suka yi masu NICRC din magana. To ganin haka nan shine NICRC suka ce to za mu ba ku dama ku shugabanni din ku ba mu sunayen mutane din da suke IDPs din da suka zo tare da ku. Saboda haka nan zamu dakatar da aikin. So dakatar da aikin da suka yi shine sa wasu daga ciki da waɗanda suka zo daga waje din suna ganin da cewa abinda suka zo da niyan yi din ba za su samu dama ba, shine suka hargaza wannan tashin hankali din suka yi wannan zanga-zanga.
Amma
ba don rashin abinci bane.
Hajiya ya bawo kullu da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno da ake kira SEMA, wanda ta ce ya kamata 'yan jaridu su tafi kowane bangare kafin su dinga wallafa rahotannin su. Don a cewarta kafafen yaɗa labarai sun ba da rahotannin cewa waɗannan 'yan gudun sun yi zanga-zanga ne sakamakon rashin abinci, wanda a cewarta ba haka ba ne. To ko menene ma yasa 'yan gudun hijirar yin wannan zanga-zanga? Ga dai abin da wasu suke cewa.
Yes.
Wannan sansanonin yan gudun hijira da ake kira Teachers Village na ɗaya daga cikin manya-manyan sansanonin yan gudun hijira da ke garin Maiduguri, wanda hukumar samar da agajin gaggawa na jihar, wato SEMA, ta ce ana da mutane 35,000 a cikin wannan sansani kaɗai, wanda kuma aka ce bai kamata ce sun wuce mutum 5,000 ba. Kuma yanzu hakan tana shirin buɗe wani sansani na daban da za ta rage waɗannan mutane don gudun ɓarkewar cututtuka. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ga su lamu mai barma da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a, assalamu alaikum, barkaku da yau, barkamu da sake saduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin Nakasa ba kasawa ba shiri ne da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To, kamar yadda muka yi alkawali a makon jiya, shirin na yau zai ji ta bakin kungiyoyin nakasassun Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar haramta musgunawa na kasassu a fadin kasar, matakin da aka bayyana cewa ya tanadi wasu hukunce-hukunce masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifin keta haddin na kasassu. Za kuma mu fara ne da jin ta bakin ɗaya daga cikin na kasassun da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta zanta da shi.
To sunana Ashir Abdulkadir Abdullahi. Gaskiya alhamdulillah muna cikin murna tun jiya da daddare da aka ce shugaban kasa ya sa hannu a bill din nan, muka shiga murna wadda bamu taba shiga irin ta ba. Muna fatan samun ci gaba da yawa a cikin dokan nan. Na game da gininnika da ake yi public building, zaka ga an yi ba a kulawa da nakasashe wajen parking mota, ba a kulawa da nakasashe makarantu ko kulawa da wani mai nakasa. Duk haka to yanzu da sa hannu a wannan dokan, insha Allahu muna fatan canji zai samu ko ina duk inda za a yi da wajen daukan ma'aikata a gwamnatoci na wajen ma'aikatun gwamnati da kamfanoni, in Allah ya so ya yarda duk za a riga kulawa da nakasun.
Shekaru sama da bakwai aka shafe ana fafutukar ganin gwamnatin Najeriya ta tabbatar da wannan doka da ke daidai da ainihin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Lamarin da ya sa shugaban nakasassun jam'iyyar APC Musbahu Lawan Didi jinjinawa hukumomin wannan ƙasa a sakamakon abin da ya kira karamcin da aka nuna wa masu bukata ta musamman, kamar yadda za a ji a zantawarsu da Madina Dauda.
Muna tare da farin ciki duk na kasashen da yake Najeriya, na da tabbacin cewa mun waye gari ko kuma muna cikin farin ciki a yau saboda abin da shugaban kasa ya mana, abin da wani fatin ya shekara 16 bai iya yi bane. An fi sama da shekara 10 ya je ya dawo bila wannan majalisa ta yi ta tafi, ba wata majalisa ko kungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan Allah mai albarka General Muhammadu Buhari, wanda yau ya ba mu ƴancinmu a matsayin mana ƴan ƙasa masu bukata ta musamman, ya ba mu ƴancinmu a matsayin mana ƴan siyasa masu bukata ta musamman, ya abinda Bature yake cewa ya ba mu freedom, ƴanci na duk abinda yake nan na kasassu zai zo gare mu. Misali alfanun da ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki cikin wannan kuduri da ya sa hannu a kansa shine akwai kaso 5 da ma'aikatu ko gwamnati za su yi gawarewa in an zo ɗauka aiki waɗannan na musamman ne, duk wani na kasashe da ya isa ko yake da ilimin za a dauke shi aiki. Sannan kuma ya a cikin wannan bill an ba da damar duk gini na gwamnati a tabbata an yi hanyar da gurgu zai iya hawa, an yi alamun da kurma in yazo zai gane, an yi abin da idan makaho yazo in ya shafa zai iya sani. Misali a ce na matattakala ce, a wannan abu in ka taba shi wata kil magana zai lifta ce, a wannan abu gashi nan dai abubuwan da kai zaka gane. Wannan ba karamin alheri bane, wanda dama haka kungiyar ko Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wa duk wani na kasashe a duniya don kyautata rayuwarmu. So ina ganin abin da wannan da cije ya mana shugaban kasanmu President Muhammadu Buhari, muna masa fatan Allah ya kara masa nasarori a cikin mulkinsa, muna roƙon Allah ya kara masa lafiya, muna roƙon Allah yanda ya sa hannun ne ya bashi ikon aiwatar da dokar kamar yadda ta tanada. Sannan muna ƙara roƙonsa da cewa a yi gaggauta tabbatar da wannan commission ko hukuma wadda za ta kaddamar da wannan abun, kuma in an tashi muna roƙonsa ya sa mana nakasashen da ya kai ko zai iya rike wajen domin naka sai naka. Muna da wani karin magana ko take da muke kiran mu cewa wanda ake kira nothing about us without us, ba abin da za a yi da mu a yi mana dan mu kuma ba mu a ciki. So ni na ganin a matsayin mu na ƴan siyasa Fatumi APC yayi abin alfahari, yayi abin da tsakanin mu da nakasashen Najeriya bin bashi ne.
A sakamakon wannan mataki, shugabannin nakasassun na cewa an kama hanyar ganin ƙarshen kuncin rayuwar da nakasassu suka yi fama da shi a can baya, wanda a bayyane ake gane misalai na musgunawa ba iyaka.
A matsayina na gurgu ina gaya maka na sha in hawa bene hawa bakwai don neman wata bukata ta, na sha in hawa matattakala. Yanzu misali a office ina ni kaina na party na secretary hawa uku ne muke da shi, kuma kullum muna meeting hawa na uku ne, amma babu lifter. So kaga ba zai yi wannan abu, yawanci mun rayu ne cikin karfin hali mun rayu ne cikin kwazon cewa kada a bar mu a baya amma ba tare da akwai mafita kyautata mana a cikin sauki ba saboda haka wannan alfanun sa shine daga yanzu idan gurgu ya je zai hawo gini na gwamnati ko makarantar gwamnati idan ya kasa anan zai tsaya ya nemi lawyer ya ce wannan gurin ba zan iya hawa ba a taimake ni a neman mu yanci na dole a nemi kuɗin da za a yi yanda za mu iya hawa domin kyautata rayuwarmu dole gwamnatoci su sa hannu tun daga mataki na local government mataki na jiha mataki na ƙasa misali kamar tsarin ilimi kyauta na gwamnati yubek kenan mafi akasari tun daga local government akwai inda aka ware na local government ne akwai aikin jiha akwai aikin gwamnatin tarayya misali primary kowa ya san primary local government ne musamman secondary kowa ya san secondary musamman junior state ne suke dauka daga tertiary education irin manyan makarantu har ka gama university duk an san na federal government ne yawancin su so irin waɗannan tsarin muke so ya kasance cewa an dauka ko an bambanta sannan kuma muhimmin abin da muke nema shine a sa abin nan a cikin budget din kasa za a yi kaza za a yi kaza gashi wannan hukuma ta monitoring ce duk wanda ya zanen gini wani ya approving ba tare da hanyar na kasashe ba dokar ta tanaji haddauri ta tanaji a ci shi tara so kaga wannan ya nuna maka gwamnati da gaske take kuma an ba da shekara biyar ne wajen tabbatar da cewa duk abin da yake a wannan dokar a kaddamar da shi saboda haka tsakaninmu da wannan dacijo tsakaninmu da kungiyar Amin jam'iyyar APC shine bashi take bin na kasashen Najeriya ya aje adawa kowa ya zo mu kada mata ƙuri'a mu kadai ƙuri'anmu ta miliyan 20 da wani abu da ake fadan nan mu ce mu ne ma maka shugaban kasa ba wani ba
To masu sauraro anan zamu dakatar da shirin na kasa ba kasawa ba na yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin kafin wannan lokaci a madadin bakin shirin na yau da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Sulaiman Mumuni Barma da sauran abokan aiki ke muku fatan alkhairi assalamu alaikum
ya halitta dai dai abin da kokwai wanda baya juya yi yi kokarma ya dabowa ba hau
madalla a gaida sule yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana
Da jaridar Ghana Crusader za mu so masharhin jaridin na yau. Labarinta na farko kuwa shine mambobin majalisar dokoki na NDC su nemi gafara game da kwalaye da suka rubuta mai takaba da hannu dumu-dumu da jini. Jaridar ta ce babban malamar jami'ar sadarwa Ghana Aligan ta ce halayyar wasu mambobin majalisa marasa rinjaye dauke da kwalaye da suka rubuta mai takaba da hannu dumu-dumu da jini abin kunya ne. Professor Dragajeko jaridar ta yi tudda Allah wadai da wannan ɗabi'ar mambobin majalisar da ke nuna adawa da rantsar da zababban ɗanɗin Ayawa so West Wagon Lydia Alhassan a ranar talata sun ka bijire wa wannan rantsarwan ɗauke da irin waɗannan kwalaye har yau a jaridar Ghana Crusade a gano waɗanda suka kashe Ahmed UNDP ce ta bukaci haka jaridar ta ce United Press for Development Network bangaren labarai online ke kiran duk 'yan jarida da ɗiyan Ghana da sun kasan ya kamata su shiga zanga-zangar da aka yi wa suna a gano waɗanda suka kashe Ahmed a ranar 14 ga wannan wata za a yi wannan tafiyar daga mararraban zangon Madina kusa da Accra kuma ana sa ran zai taimaka kawar da take haƙƙin mutane da ingiza aikata ba daidai ba akan 'yan jarida cikin ƙasar nan ita ko jaridar Chronicle cewa ta yi wasu mutane biyu na a hannun 'yan sanda saboda sun saci kuɗi ₦70 na koko jaridar ta ce wasu mutane biyu da ake zaton sun saci kuɗi ₦70 na Olam Ghana Limited wani kamfanin sayan koko 'yan sandan Juwaso cikin gundumar Achim South sun kama su Kwame Evans wadda libra ne na kamfanin da Patrick Dankwa jami'in 'yan sandar unguwar ake zaton sun saci kuɗin daga Asan Credit Depot din kamfanin ranar 29 ga watan Janairu kuma sun shiga hannun 'yan sanda. Jarida ta ce mukaddashin superintendent 'yan sanda Andrew Anyani ya shaida a jiya su cewa Evans, wadda ya san cewa Mr. Freeman Ochirebedu, manajan Depon, ya adana kudin cikin ɗakin, ya haɗa kai da Dankwa suka saci kudin cikin dare. In an leka jaridar Graphic kuwa, za a samu wannan labarin ne hukumar zaɓe ta birkitar da abin da muka faɗi, in ji Kodayo. Gamayyar ƙungiyar 'yan sa ido a zaɓen cikin gida, jaridar ta ce ƙungiyar ta Kodayo ta siffata da abin mamaki abubuwa da hukumar zaɓen ta ce ta faɗi game da zaɓen cika gurbe na mazaɓar Ayawa su West Wagon da aka gama yi. Jaridar ta ce mai hurɗa na ƙasa na Kodayo Mr. Albert Ahin a wurin wani taro manema labarai ya ce hukumar zaɓe ta faɗi abubuwa da ita Kodayo bata faɗa ba a cikin jawabinta game da wannan zaɓe. Da wannan sharhi na jaridar Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Kasimu Aliyu, sadaunin matasan asara a jihar Sokoto. Ina so in wani da wannan dama gidan Radio America mai saƙona ga 'yan Najeriya, musamman matasanmu na Arewa. Yanzan lokacin siyasa ya riga ya kankama na zaɓen shugaban ƙasa da majalisar tarayya na Wasulle. Sai ina fara jawo hankalin matasanmu da su kauce mashiga banga-bangar siyasa wajen illata al'umma, musamman magoya baya jam'iyyu daban-daban. Su yi ƙoƙari su yi karatun tana su, su yi koyi da ƙasashen da sun gaci gaba, musamman irin ƙasashen yamma, wajen yin zaɓe babu tashin hankali.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karbar kuma ta Kwalija ta Raba tarayyar Najeriya. Dangane da wannan makamai ko na'urorin gano ɗan ta'adda da Amurka ta ba wa ƙasar mu da ƙasar bako ta mu ta Nijar, hakika abu ne wanda yake da matukar muhimmanci ganin cewa yadda ta'addanci ya watsu ya kuma haɓaka a ƙasashen Afirka. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, muna fatan ba da wannan na'urori zai taimaka ne a kawo ƙarshen 'yan ta'adda, ba wai kuma ya zama na'urorin ne wanda za su kuma zama masu aiki da zai kawo wani aikin kuma daban ko ya kawo halin 'yan ta'adda ba. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hali Bako Shiga, ina kira ga 'yan Najeriya. Da wannan lokaci da Allah ya kawo mana na zaɓe, don Allah a kwantar da hankali a yi zaɓe a cikin natsuwa. Allah ya riga ya yi zaɓe, duk wanda zai zaɓa ya zaɓa, kuma duk wanda Allah ya bato don Allah a jure, don Allah shi ka ba da mulki ga yadda ya so. Na gode, sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hali Bako Shiga, Kabisiyar Najeriya.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaru,
wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da aka nuna ma kwamitin sulhun majalisar a ranar Juma'a na zargin cewa Koriya ta Arewa ta duƙufa wajen ɗaukar matakan ganin cewa babu wani harin soji da zai iya lalata makamanta. Ɗan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ke faɗi tashin ganin ba a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati ba sun fito daga wani taron sirri jiya Laraba. Suna masu jaddada cewa ana iya cimma yarjejeniya kan batun tsaron kan iyaka cikin 'yan kwanaki masu zuwa, amma kuma sun nuna cewa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi kan wasu muhimman batutuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun kafa wani babban kwamitin majalisa ya binciki harkokin kasuwancinsa bai ma taso ba. Babu wani ɗan siyasar da ya kamata ya fuskanci haka, wannan shi ake kira tozar ta shugaban ƙasa. Wannan abin takaici ne kuma illa ce ga ƙasarmu, a cewar Trump jiya Laraba, bayan da wani ɗan jarida ya tambaye shi kan shawarar da kwamitin bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka ya yanke ta binciken harkokin kasuwancinsa. Kawayen Amurka sun yi lale tare kuma da kafa-kafa da sanarwar ganawa ta biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda za a yi a ƙarshen wannan watan a birnin da nan na ƙasar Vietnam.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.